Hanya Dendala Bahasa Pernipa.
Sani da cewa mu ne muka kada ita zabe ba ƴan are da su ba.
Ina gaya ma ka duba ga daukar malamai da aka yi na gogewa sai ka zauna ka ji dani jarabawa ka ma cancanta ka je ka koyar da dan talaka idan baka cancanta ba tun daga nan ka aje ka ƙara gaba.
Ina ruwan ku da wannan tsarin Mallam Ibrahim Shekarau idan ma zai fita daga APC in fita mana ku dawo cikin mu karɓar ku zami.
Mutumin da muke tare da shi cincini tun a layin mu jambo muke tare da mutumin nan kuma ni za ka gaya wa shi
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Jain nake muku sallama ta cikin wannan shiri hangen dala. Shirin da kan kawo martani daga gidajen imanin siyasa tare da nazari kan abin da ya shafi shugabanci kai tsaye bisa tsari na demokradiya. Kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin wannan kasa ya bada dama, shugabannin jam'iyyar APC sun sake duba lamarin kwamitin sulhun rikicin cikin gida da yake damun jam'iyyar, inda suka sauya shugabancin kwamitin daga hannun shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan, suka kuma mayar da kwamitin zuwa ga BC Akande domin dai kai jam'iyyar ga tudun mun tsira. A watan Disambar bare ne dai kwamitin ayyuka na jam'iyyar ya bada sanarwar cewa Sanata Ahmad Lawan zai jagoranci sulhun ta 'ya'yan jam'iyyar daga rikicin cikin gida da jam'iyyar ke fama da shi. Tunda fari dai gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki ne ya nuna cewa bai gamsu da yadda jagorancin kwamitin yake tafiya ba ta hannun Sanata Ahmad Lawan da kuma Idris Wase, domin a cewar sa suna da alaka da shugaban jam'iyyar na kasa Adams Oshamale, wannan dai yana kunshe ne cikin wata sanarwa da sakataren yada labaran jam'iyyar ta APC Malam Lare Isa Onuli ya fitar, inda ya bayyana cewa shugaba Buhari da shugabannin APC sun yi wa kwamitin sulhun jam'iyyar garan Bawul ta yadda za a samu cimma manufa alaba shi jam'iyyar ta koma alamar ta tsantsiya madauri guda. Malam Lare Isa Onuli ya ce kwamitin da aka kafa yanzu ya kunshi mutane 12 da suka hadar da Chief DC Akande da gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello, sai kuma gwamnan jihar Oshin Boye ga Oyetola da kuma Honorable Yahaya Abdullahi. Haka kuma a cikin kwamitin akwai mataimakin shugaban majalisar wakilai Honorable Ahmad Idris Wase, sai kuma Sanata Umar Tanko Almakura da kuma tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Kashim Chatima. Har ila yau sauran mambobin kwamitin sun hadar da karamar ministar muhalli Sharon Ikezo da kuma Alhaji Nasir Ali Kokoki, sai Sanata Kairat Gwadabe Abdurazak da Sanata Binta Garba, sai kuma Sanata Jan Eno. Haka zalika ta cikin sanarwar Malam Lare Isa Onulu ya kuma ce shugaban jam'iyyar APC na farko a tarihi wato Chief DC Akande shine zai shugabanci wannan kwamiti, yayin da Sanata Jan Eno zai yi aiki a matsayin sakataren kwamitin. Rahotanni dai sun bayyana cewa babban aikin da kwamitin zai yi shine sasanta duk wata baraka da take cikin gidan APC, inda kwamitin zai zauna da dukkanin 'ya'yan jam'iyyar da ke fadin Najeriya domin ganin an shawo kan rikicin cikin gida da ke damun wannan jam'iyya. To sai dai a nan Kano wasu cikin 'ya'yan jam'iyyar na kallon wancan rikicin cikin gida ya samo asali ne kan yadda wasu jigajigan jam'iyyar ke nuna son zuciya domin mallakar jam'iyyar. Alabashi a shekarar 2023 idan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka su fito da tasu bukatar, kamar yadda Kabiru shugaba Kofar na Isa dan jam'iyyar APC yake bayyanawa.
Duk wannan abu da kake ji da gani ba nan gizo yake saka ba, abinda nake so ka fahimta shine kowanne nan ya dauga barin cewa so yake mallaki jam'iyyar ba dan komai ba, saboda Muhammadu Buhari ya nuna duna kaman tenuwar nan in ya gama ba shi da bukata ya gyara constitution ya ci gaba da mulki. Amma wannan shi yasa masu hangen cewa a rushe shugabanci a kawo matsala a canja ba wai suna yi ne dan ƴan jam'iyya ko kuma dan talakawa ba, tsirari ne wanda suke so su kawo jam'iyyar matsala. Yanzu ka dubi kaman mai girma Abdullahi Umar Ganduje kullun yana da bukata ya ga cewa jam'iyyar nan ta tafi cikin salama ba dan komai ba, saboda ganin cewa shi ya nuna shi ba wata takara zai ba, amma yana son a samu goyon bayan al'umma wanda zasu fitar da dan takarar da zai da dorawa akan aikace-aikacen da yake aikace-aikacen da Muhammadu Buhari saboda kai PDP in ka lura abinda take kokari Allah ne ya kamata domin ta je ta kunna mana wuta a Edo kuma mu ma mun kunna mata a Lagos
ku dai a mahanga ku ku ta ƴan jam'iyyar APC ba ku goyon bayan wancan committee da gwamnatin tarayya ta kafa kenan
wannan committee da gwamnatin tarayya ta kafa kawai abinda za a zo kasa a ji ra'ayin mutane tunda ka shafta zuwa mazaba zuwa kananan hukumomi ba anan kadai shugabanci ya samu
idan aka dauki wancan mataki da kake cewa dauki matakin baka ganin cewa zai dauki lokaci har ita jam'iyyar PDP ta zo ta kwace mulki daga hannunku
ai ba zai dauki wani lokaci ba aiki ne mai sauki wanda za a yi shi a sati daya gama ita kuma national ta zo ta yi nazarinsa a wata daya ta gama ta gano barakar domin mu so muke a gyara idan ba a gyara ba to mun gano cewa ƴan uwanmu ne wanda suke so su sai da APC suke so su tada wannan fitinar domin suna ganin cewa kamar bukatar su ba za ta biya ba
kadan daga cikin matsalolin da ake alakanta ita jam'iyyar APC da shi shine shugabanta Adam Soshomale so kada kan kujerarsa kai kana goyon bayan cewa Adam Soshomale bai cancanta a ce ya jagoranci jam'iyyar APC ba
eh to ai abu ne ra'ayin jama'a kuma jama'a abin da suka faɗa shi ya kamata a duba ba magana ce ta mutum ɗaya ba in ka lura zaka cewa lokacin da ya hawo duk kurakuran da aka samu ai dan adam ne shi dole ya kurakure kuma kurakuran nan sun over kuma shi wanda suke cikin gidan tare ya nuna kurakuran saboda ka dau matakin gyara ko a canja a kawo zabe ayi amma ina kira kada a ba Abdulaziz Lari gandi cewa tsohon gwamnan Zamfar da yake neman cewa a bashi jam'iyyar rukun aka bashi an koma gidan jiya an daban kwalo
idan aka ce Kabiru shugaba ya zabi wanda yake ganin cewa zai jagoranci jam'iyyar APC wa zai ce
sai kowa ya fito da bukatunsa sai mu ce ga wanda ya kamata
Kabiru shugaba kofar na isa kenan guda cikin ƴaƴan jam'iyyar APC a nan Kano sai dai ba wai ga iya jam'iyyar APC ba hatta babbar jam'iyyar hamayya ta PDP na fama da irin nata rikicin cikin gidan domin kuwa har yanzu ta ki yin dadi tsakanin ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da kuma shugabancin jam'iyyar na ƙasa a yan kwanakin nan mun ji yadda wani rikici ya barke tsakanin shugaban jam'iyyar na ƙasa Uche Sakandas da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Lagos tunda fara dai shugaban jam'iyyar PDP Prince Uche Sakandas da kuma Senator Ben Obi waɗanda su ne suka yi ruwa da tsaki wajen hada wani taro na musamman aka kuma sauya shugabancin jam'iyyar PDP a jihar ta Lagos wanda kuma ana kallon idan har aka tafi a haka akwai yiwuwar jam'iyyar ta gaza kai bantanta a shekarar 2023 Yusuf Zara kofar na isa guda ne cikin ƴaƴan jam'iyyar ta PDP ya ce rikicin jam'iyyar ta PDP akwai bambanci da na jam'iyyar APC domin kuwa yanzu haka suna shirin yin sabon tsari wajen ganin sun karɓi mulkin wannan ƙasa a shekarar 2023
ita rigima a siyasa ai sunna ci korafi a siyasa wajibi ne shi idan ka dubi su APC Adam Ashimali ai shiga daga garin su da kamar zaben su ma suka je zige shi ke tafa mun rigima mu kuma Uche Sakandar abinda yasa lokacin da aka zo jami'iyyar ne maimakon ikira ƴan jami'iyyar kiyashi ga gwamnatin iyanar jihohi 36 izaunar da su ayi musu bayani akan jami'iyyar da ci gaban jami'iyyar da Najeriya muke na inda kuma na so mu karbe gwamnati da kanin su Buhari masu ciwo bashin nan kullun to ya kamata izaunar da mutane shi ma akwai rigima tsakanin Lagos da Kano da Edo duk muna rigima cikin jami'iyyar ta mu da PDP amma duk wannan ba zai handa mu sai ka san mu PDP muna da constitution mu za mu girgi da Uche Sakandar idan zaman to lalle zai bata mana PDP idan zai watsa garin mu ruwa za mu ige shi dama mu muka je muka zabe shi a Igilsa kwaya muka kwana sai da muka tabbatar da shi a cikin jami'iyyar PDP national ta kasa muka zabe shi idan yi mana ba daidai ba kuwa sai mu tsige shi mu saka wani haka demokradiyya take dama ya kusa karasa tinosa
to ai su ma ga sun APC sun kafa committee ma na gyara ana ganin kamar za su kara dinke matsalar take tsakanin su
ai ba za ta dinke ba sai dai ta watsi saboda kowa bukatar kansa ce a kashin kansa yau fa ka duba minista yolance shugaban kasa yolance gwamna yolance abinda muke gudu shi nan gaba kashin turawa su kewaye Najeriya sai komai musu aiki a kashin su ko mu koma maradi to kasar ta koma hannun turawa an karbo daloli fal ba a biya su ba
PDP ba ta ci bashi ba ne
idan kake ta ci bashi ga ya mun sai da ci bashin ai maganar da ake na bashi da aka ciwo yanzu fa an ninka an kuma ninkawa an kuma ninkawa cewa ma aka yi ba za a rantu ba amma ga sai ta rantowa lokacin Obasanjo sai da ibada wasu kudin aka yafe mana wayansu kudin yanzu fa a zamanin Buhari ana bin mu wajen trillion 28 kuma sannan karan to kudin ake babu ranar biya kuma idan ka dube su magana anan Kano ta ilimin da ake yi bangaren Arabic din nan yanzu kaga FCE ta ba da admission wajen mutum 200 idan ka duba Nozo ta wari wajen mutum 100 ta ba su admission idan ka dubi kuma legal wajen mutum 150 total mutum 450 amma duk gaba daya an ce ba a kawo result din su ba su wannan hukumar suke rike da alhakin ba result din NBCI duk gaba dayan su an zo an ce wai babu kudaden nan ko kuma a suna bin wai gwamnati bashi wannan shine muke tuntuba gwamnati jihar Kano ka ce ai ilimi dole kuma kyauta ya gashi wayan sun ce suna bin wannan gwamnatin bashi sannan shi yasa ba za su ki result din ƴaƴan mutane da suka samu a dabushin a wayannan makarantun ba ya kamata mai gina gona ka kafa committee ka bincika wayannan labarin da muke ga maka tabbatar haka ne ko ba haka bane
Yusuf Zara kofar Raisa daga jam'iyyar PDP yanzu kuma bari mu yayi kalaman yan siyasa da har kullun suke yabo ko kuma ganin baiken wasu abubuwa da ake gudanarwa a cikin gwamnati farawa da kalaman Comrade Awwalu Soja Sani mai nagge na jam'iyyar PDP da ya shigo yana mai mayar da martani kan wasu kalamai da yace tsohon shugaban jam'iyyar su ta PDP kuma saban dan jam'iyyar APC Rabi Suleiman Bucci yayi
naji je yana cewa are masa gori alhaji duk wanda ya karbi kayanka bai karasa maka abin da ka sa shi ba haka zai yi hakuri da gori
Awwalu Soja Sani mai nagge kusan ko da yaushe ba a jin ku kuna fadin irin waɗannan kalamai sai da shi wancan shugaba naku ya fice ya bar ku tukunna kuke zuwa kuna afka masa irin na siyasa
to ai san da yake cikin mu yana cin kaya na mai gidan mu a wannan lokacin dama da ni da shi da kai da sauran masu saurare sun san stress gaba ɗaya kwankwasiya ce dan san da ya shigo kwankwasiya shi ya sanya ya shigo kuma ya san me yake da shi a yanzu to yana tare da mu wani gori zamu yi masa
waccan ficewa da tsohon shugaban jam'iyyar PDP gaskiya ta razana ƴaƴan jam'iyyar PDP kwankwasiya
abinda nake so in gaya maka ba ta razana mu da komai ba domin abinda yake akwai da tun banko ya fita kaga wata kila da bai je kotu ba da shaida ba dama mu samu sakamakon da muka samu
ana ganin fa shine ma ruhin jam'iyyar PDP yanzu haka tunda ya riga ya fice jam'iyyar PDP ma ta shiga wani yanayin hali kenan
to idan ku haka ne babu abin da gandu da zai burge ni sai isauke Usman Ali da kujerar sakataren gwamnati ko yaya shi ma ya dora shi kaga a cikin abubuwan da kwanko sai ya masa ganduje mai da yake nan
ai ba sai ka ba gwamna ganduje wannan shawara ba shi ma ya san abin da ya dace kuma ya san abin da ya kamata yi masa ba kai kamata ce an ji kana ga mai haka ba
kaga hukumar Karota ina ga ya mata kuma ina ba ta shawara ba hikima ce a ciki a ce a kama wane ko a kulla wane ba ita ce mafita a siyasa ba gwamnati ba za ta hana mu adawa ba duk inda akai abin da ba daidai ba wallahi sai mun zo mun fada kuma ina ga ya wa hukumar Karota abinda take wa ƴan magani da ƴan adaidai ta sau in bata ba a hankali ba mu al'ummar jihar Kano za a tutsa lokaba wando ɗaya da mu da su
jagoranka sanata Rabi Kwankwaso shi ya kafa wannan hukuma ta Karota yanzu baka goyon bayan Karota akan aikin da take yi
kuma an kirkirin Karota saboda ta tsaftace gari a sama mutane abin yi ba kirkirin Karota don ta kare tattalin arzikin jihar Kano ba dan haka cin mutuncin ƴan magani da masu adaidai ta sau da ake nema a hana su mu'amalolin su mu ne maganin wannan matsalar
a matsayin ka na wakilin al'umma ya kamata ka haska kawo su kansu masu sauraro domin su gane irin ayyukan da ita hukumar Karota take yi na ba daidai ba
to kasan al'umma Kano ba makafi bane dan haka duk abin da ake yi a gaban al'umma ake
ba mu misalin guda ɗaya abin da
ke rashin daidai suke tunani shine ƴan adaidai ta sau ba su yi ta ba dan haka tana amfani da su domin ta tatsile kafar ƴan adaidai ta sau to gwamnati ta sani da cewa mu ne muka kada ita zabe ba ƴan adaidai ta sau ba
Comrade Awwalu Soja Sani mai nagge daga jam'iyyar PDP har yanzu dai muna cikin jam'iyyar ta PDP inda shi ma Bashir Sanata sakataren kungiyar Kwankwaso kawai ya leko wannan fili yana mai bayyana cewa kalaman Rabi Suleiman Bucci sun bashi mamaki dan haka kamata ya rinka tuna mafari
in har sakataren gwamnati bai ji kunyar abin da jagora ya mai da irin tarin alkhairan da ya mai ba zai budi baki ya magana to abin da muke so kenan dama mu burin mu shine na nese matso kusa wanda ya shiru yanzu ya magantu domin in jimurin ka sammako mu a hanya mawa kwana kuma duk wanda ya gaya mana cuta sai mun gaya mai mutuwa da kama damar za a faɗi kalma akan jagora kuma musamman ga waɗanda ya taimaka to ba za mu kyale ba sai mun zo mun mai da raddi saboda shine siyasa idan har za a ce hannun da ya baka abinci a baki ci za a rinka cizo to ku kanawa mun shiga uku mun lalace domin wannan shi ake kira da butulci mutumin da ya daga ka yayi ma riga yayi ma wando yayi ma sutura ba a san ka ba kana boye ya fito da kai ya bayyana ka a fili yau shi zaka juya baya to can din da ka koma muna fata Allah ya sa su baka takarar gwamna shine abin da za su yi maka wanda Kwankwaso bai ma ba
a baya fa an ji ku kuna cewa dukkanin abin da jagora Kwankwaso yi kusan abu ne wanda yi shi dan Allah ba dan a fito a fada ba yau kuma sai gashi kuna mayarwa da shi wancan wanda ya taimaka tafiyar ku Rabi Suleiman Bucci kuna gaya mai irin waɗannan maganganu
ai da ba mu fada ba yanzu ma gaba ce tazo da za a fada da haka tunda ya magantu mu ma za mu magantu idan yayi magana zami in yayi shiru za a yi shiru a tafi haka amma babu yadda za a ce a zama kamar ka za a ci a goge baki mu Kwankwaso soyayya ce tsakanin mu da shi amma duk da haka mun yarda cewa yayi wa Kano da Kanawa abin arziki shi yasa muka wa dariƙar Kwankwaso ya shiga sojan badakkare ko muke tare da ita ina ga su da aka daga su wanda yau ina maimaitawa in ka shafe Kwankwaso to ka shafe sunayen su da tarihin su saboda duk abin da suka zama a rayuwa Kwankwaso ne musulmin Kwankwaso daya shine bai baka takarar gwamna ba to ba ka takarar gwamna wallahi gara mu tsinci kanmu a halin da muke ciki yanzu domin gara mu fadi zabe da masoyi akan mu ci zabe da maki
ina laifin sa dan yayi waɗancan kalamai da yayi a matsayin sa na dan siyasa
ban ce yayi laifi ba amma ni ma da nake fada ba inda laifi saboda siyasa ce fadin fada ba dan haka in jimurin sa sammako mu a hanya mawa kwana kuma duk mutumin da zai ga gaya mana cuta sai mun gaya masa mutuwa a layin nan na siyasa saboda ba a fi mu tsumma bale a bude mana kwarkwata duk mutumin da zai zunguri kwankwaso mu zai gani domin in ka taba kwankwaso mu ka taba in ka taba kwankwaso kanawa ka taba ba yadda za a ce kai da baka amfana kowa komai ba da kai su iyayenka sannan ka zo ka ce wai zaka rinka sukan lamirin kwankwaso da kwankwasiya ba ka ce zaka rusa kwankwasiya ba ga fili ga mai doki
babbar hujjar da yi wukar kugu da ita cewa shine jagoran ku ya saude daga layin da aka san shi a baya
saude layi ai daban amma dai mun gode Allah da bai ce jagoran mu mace amana bane ko kuma mayaudari
to sai dai Bashir Sanata na waɗannan kalamai ne a gabar da shi kuma Habibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban kungiyar APC Media Forum ke bayyana cewa wajibi ne a yabawa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa yadda tsarin gwamnatin sa ke tafiya a dan haka mai yangu-yangun ya shigo yana godiya ga wasu jami'an gwamnatin
irin su commissioner local government Alhaji Murtala Sulangaro irin su commissioner yaɗa labarai kuma da Muhammad Garba irin su chief of staff malami waliyin Allah Dr. Alharuna Makuda irin su deputy governor Dr. Nasiru Shugawuna da ragowar commissionerin mu da kuma MD irin su Abdullahi Baban Ganduba wanda baba MD na Rima Sapu yanda ba dare ba rana suke tsayawa su kare mutunci da kima na gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje
yangu-yangu gashi ka shigo kana godiya ga ita gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai gashi a gefe guda kuma jam'iyyar taku ko kuma ce gwamnatin APC cike take da kalubale gashi kun ce za ku yi ilimi kyauta kuma dole sai ɗan jam'iyyar Rahamayya ta PDP suna ganin cewa ilimi tsada kuma ilimi bashi
eh to ka san ai dole su faɗa ka domin an ce wai mutun ne Bahaushe wata kalma yace ko da ruwa ka faɗa sai a ce kata da ubura so duk abin da suke wannan fundufundin din irin abu wanda jagoran mu Dr. Abdullahi Umar Ganduje dauko na ciyar da jihar Kano gaba shine abu yake damun su domin za a binne kwankwasiya da madugun kwankwasiya a jihar Kano yanzu idan ka duba mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje bacin ya ce ilimin primary da secondary kyauta sai da ya dau sababbin malaman makaranta mutum 3000 sannan na biyu ka je ga irin gine-gine da ake ginawa na makarantu domin buda yaran mu madadin hawa biyu yanzu a jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine fara gini mai hawa uku a jihar Kano sannan idan ka dauko maganar promotion da maganar sayar kayayyakin aiki da alluna masu kyau da wajen gudanar da karatun mai kyau
a iya cewa fa akwai kalubale kware da gaske ganin cewa ka tabbatar da mai sararo cewa gashi gwamnatin Ganduje ta riga ta samar da wadancan kayakin koyo da koyarwa amma a gefe guda ana ganin su kansu malaman ma akwai ayar tambaya ta tare da su
kamar wace irin ayar tambaya
irin yanayin yadda ita gwamnatin ta dauki malaman nan guda 3000 da ake cewa ta dauka
to Alhaji ina gaya ma ka duba ga daukar malamai da aka yi na gogewa sai ka zauna ka ji na jarabawa ka ma cancanta ka je ka koyar da dan talaka idan baka cancanta ba tunda kanan ka aje ka kara gaba
ai ana ganin cewa gwamnatin ta bada dama a dauki malaman makaranta amma kuma sai gashi ku ƴan siyasa ku akai amfani da ku wajen kawo wadanda ake ganin cewa ba su cancanta ba su zama malaman makaranta
ta ina waye gaya ma ai dai ta inda suke korafi na gaya masu ƴan adawa an gama babun su a jihar Kano magana ake ta Kadimul Islam magana ake ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje magana ake ta APC a jihar Kano
Habibu Indabawa mai yangu-yangu daga jam'iyyar APC muje ga kalaman Muhammad Aminu Jido da ya fito daga gidan injiniyar Fa'ida Gumawa a jam'iyyar ta APC da ya shigo wannan fili yana yabawa kwamishinan ayyuka na jihar Kano wanda ya ce yayi abin azo a yaba wajen tabbatar da ayyuka sun tafi daidai a fadin wannan jiha
tunda ake commissioner works a jihar Kano ba a taba commissioner wanda ya hana idan sa bacci domin ganin nasarar gwamnati irin mai girma dan sarauniya ba dan komai ba domin wannan mutumin iya wawansa wannan kujera nasarori babu isheshen lokacin da zan lissafa maka su a halin yanzu kadan daga ciki ina ga maka yanzu wannan gadar ta dangi da mai girma gwamna ya hana idan sa bacci akanta to alhamdulillah ya samu zakakurin commissioner wanda ya zo ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa aiki yana tafiya yadda ya kamata kaga yanzu an yi nasara ta farko wacce ba a taba yin ta ba a jihar Kano ya kuma kafa tarihi akan wannan court of appeal din da yazo ya tabbatar da ita a jihar Kano domin ina so in ga maka mai girma dan sarauniya da gaske yake wannan harka billahi lazi ba a dauko rago ba kuma a dauko mutumin da zai zo i ba gwamnati kunya ba
misali waccan batun gada da kake kaga ba a lokacin su wata kila aka fara ta ba baka ganin dama wata kila akwai dama can batun aikin ta a kasa
mallam wannan gada da kake gani alƙawari ne na mai girma gwamna ya dauka kuma alhamdulillah zuwan mai girma dan sarauniya sai ya kara mai girma gwamna kwarin gwiwa domin abinda zai baka mamaki shekaran jiya nayi dare na taho daga Abuja ina zuwa bakin gadan nan wajen karfe 2 saura sai na tadda bawan Allah nan mai girma dan sarauniya yana tsaye a wurin nan kai mutumin nan ya hana idan sa baki
ya kai ka san shi ne
alhaji mutumin da muke tare da shi tuntuni tun a layin mu jambo muke tare da mutumin nan kuma ni za ka gaya wa shi baran ga ma gaskiya mai girma dan sarauniya an aje ƙwarya a gurbinta
amma misali ina batun sauran aikace aikace kuma iya gada dama al'ummar jahar Kano dama suke da bukata
alhaji manyan aikace aikace da ake a jahar Kano ai shine magana
kamar yadda
zuwan mai girma dan sarauniya ya ba waɗancan mutane kunya yan konkusiya
dama yan jami'ar hamayya aka ce zo ya ba wa kunya ko kuma al'ummar jahar Kano aka ce
zo ya wa ai ganin guzu a masallaci to ya ishi tinkiya wa'azi zuwan mai girma dan sarauniya aiki ake tukuru shi kuma dan adawa baya sanye aiki
Muhammad Aminu Jido kenan daga gidan injiniyar Fa'ida Gumawa a jam'iyyar APC. Hamayya dai a siyasance ba sabon abu bane tsakanin mabambanta ra'ayin siyasar inda a mafi yawan lokuta wasu 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati kan furta wasu kalamai da su kuma 'yan siyasar ke ganin ya cancanci a yi masa raddi. A wannan rana dai tsohon SA makabarta Alhaji Jinagoda na jam'iyyar PDP ya shigo yana mai mayar da martani kan wasu kalamai da ya ce wasu 'yan siyasa sun yi kan ministan gona Alhaji Sabana Nono.
Duk mutumin da ya ƙara taɓa mai girma Sabana Nono idan ba hassada ba ko bakin ciki ko kyashi wannan abubuwan da mutanen nan suke yi ba daidai bane ya kamata idan mutum zai faɗa i faɗi gaskiya Sabana Nonon nan don kun je kun ce ba ku wani abu ya hana ku sai ku tafi gurin wanda kuka zaba su ba ku su aiki suke na amana amma ba daidai bane ku rinka zuwa kuna yi mana irin waɗannan abubuwan da ba ma jin daɗi idan na ƙara jin ka a kafar sadarwa kai wata magana wanda ta saba mana mu muna cikin kungiyar dattawan arewa ba magana ake ta jam'iyya ko wani abu tunda muka tafi kotun Allah ya isa kuma muka yi Allah ya isa to bai kamata kuma wani mutum zo ya faɗi maganganun da ya ga dama mu kyale shi ba
waye na daka cikin waccan kungiya da kake tawa kana cikin
ta wallahi zaka buga waya kace menene tsakanina da ni da shi
nuna min ID card ɗinka ko takardar da aka baka
kai nuna maka kai aika ni gurin da zaka ce nuna ma ID kullun idan nazo ne jawabi sai ka rinka debo magana ina ruwanka ne a cikin tsarin nan kai aikin ka ka bamu mu ma mi namu kuma naji su Ahmad S Arwo suna jawabi za a yaga APC ko za a yi wa APC zigidir ko za a yi mata tumbur ko ma me za a yi mata ba daidai bane ina ruwanku da wannan tsarin Mallam Ibrahim Shekarau idan ma zai fita daga APC ifita mana ku dawo cikin mu karbar ku zami ba wani abu bane wannan
ka ji da abin da ke cikin jam'iyyar ka ba ka zinga zuwa kana gayyato irin su Mallam Ibrahim Shekarau suna shigowa cikin jam'iyyar ka ba
to Mallam Ibrahim Shekarau da ya tashi ya fita da shi da wa ya fita kuma da ya fita da aka tashi ba da takara da shi da wa aka ba takara Mallam Ibrahim Shekarau dan uwan mu ne aminin mu ne kuma ba za mu yadda wani mutum ya gaya wa Mallam Ibrahim Shekarau ba kan magana ko ba komai Mallam Ibrahim Shekarau lokacin da ya gwamna yayi a daidaita sahu an sallamu mutane amma dai Mallam Ibrahim Shekarau bai da kowa
kaga wutan tafiya ta kake nan a iya cewa jagoran ka ba kayan aiki Mallam Shekarau shi yake da kayan aiki
aka bi jan ai Mallam Ibrahim Shekarau bai da kokobo shi jagora idan yazo shine mai mutane shine mai kayan aiki
ba dan Allah kake bin jagoran naka konkwasa ba dan kayan aiki kake bin shi kenan
la ilaha illallah mu tsarin konkwasiya tsarin a taimaka talakawa a ɗebi ayyan talakawa a kai su kasashen waje amma mutum yazo bai ma iya mulkin ba ina abin da ya ga dama
rashin iya mulkin nasan ne kake shi na jam'iyyar APC da ko kuma
girman Allah cewa yayi sai ya sosa jikinsa da manjagara mu kuma da yadda Allah dan buda zamu sa a wuta yayi ja a siyasan sa mu sosa ma bayan nasa
Alhaji Jinagoda dan jam'iyyar PDP a nan Kano
Gendala ba shiga birni ba
Baki ɗaya kuma da haka ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa dukkanin mu ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabiu Jayinda na gabatar nake cewa wassalamu alaikum